بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau 24 ga watan Ramadan, hijiran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shekara ta 1441. Insha Allah za mu ci gaba da karatun tafsirin Alqur'ani mai girma a suratul Nisa'i. Za mu ci gaba daga ayan da muka tsaya, walaysati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الله سبحانه وتعالى يتي توبر الله سبحانه وتعالى باتا كان إرم متانندا زاس دنگا بايكة نو أو إند سكا قداما نصابا الله نزلني نبرنا هر سي لوكا چند متوا يزوم متن لوكا چند غاشي علاقا بقوس الحلاك sai ya fara cewa yanzu ya tuba irin tuban Fir'auna a koko ba kuma irin mutanen da suka mutu suna kafirai ba. Allah subhanahu wataala yace waɗannan Allah subhanahu wataala ya tanadan musu azaba mai radadi mai kuna. Nan wannan ayar tana gaya mana kaman da yanda ayar ta gabata tana tabbatar da abin da ke cikin ayar innamat tawbatu 'ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. يَتُوبُ عَلَيْهِمْ نَعَمْ. سَيْ وَنَّنْ تَكِي قَامَنُوا لَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَاتَنْ تُوبًا الله سبحانه وتعالى باتكم وأن دا زاسي دنجة شبو سيدة برنا سوزما mabarnata su zama suna cikin sabon Allah subhanahu wataala har sai lokacin da mutuwa ya zo ma ɗayan su. Wato anan lokacin da mutuwa ya zo ma ɗayan su ba ana nufin watan gabda rasuwa, saboda mun sani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatattu muttafaqun alaiha sun tabbatar da cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu bi amali ahli al-kitabi bi amali ahli al-jannati fa ya'malaha fa yadkhulu al-janna fa yasbiqu alayhi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu alayhi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha. Dayanku zai ta aiki irin aiki ɗan wuta har sai ya zama zira'i ne kawai tsakanin shi da wutan, sai kuma littafin shi kasance Allah ya rubuta cikin mutanen kirki, cikin mutanen aljanna, sai littafin ya gaya gare shi, sai ya aikata aikin aljanna, sai ya shiga aljanna. Dan haka abin da ake nufi a nan, ana nufin mutumin da ya riga ya shiga gargara. Akwai lokacin da ake fita daga lokacin da zai yiwu a yafi laifi. Lokacin da ake fita daga lokacin da zai yiwu a yafi laifi shine lokacin da bawa ya riga ya shiga gargara. Watan mutuwan ya riga ya zo mashi lokacin da baya da wani iko. Sabanin wancan hadisin mutum ne yana rayuwan shi, misali da Allah ya rubuta mai sai shekara 70 da wata 10 da kwana 15 misali, yana rayuwansa sai da ya shekara 70 da wata 10 da kwana 10 cikin sharholiya sai a kwana 5 din da suka rage ko kwana 1 ko 2 ma da suka rage a rayuwansa sai ya nasu ya zama mutumin kirki sai wani dalili arzi ya fado sai ya same shi ya rike shi sai ya rasu a wannan yanayin cikin kirkinsa to kaga wannan yana da bambanci da mutumin da sai da ya ga mutuwa kila an harbi bindiga ta same shi sai kuma ya tuba a wajen ya tuba to anan koda a cikin halin gargara ne mutum ya faɗi kalmar shahada to yana da hukunci kala biyu hukuncin sa a wajen Allah subhanahu wataala daban wannan mu zamu bar wa Allah amma hukuncin sa a wajen mutane ko a halin gargara ne ko a wani yanayi ne ya tuba to hukuncin sa a wajen mu shine masa fatan cewan ya cika cikin imani saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da suke nuni da wannan misali hadisin khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayahude wanda yazo yana cikin rashin lafiya yana gab da mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya zauna akan gadonsa a gefen kansa yana ce mashi ya fadi kalmar shahada qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah sai ya kalli mahaifinsa ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karshe dai ya nutsuki da wannan la ilaha illallah din kuma nan da nan fa fadat ruhu ya rasulan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar kaga ma shi yana cikin wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa albishir din aljanna kenan yana nagode wa Allah da ya tsirar da shi daga wuta haka kuma ga hadisin Urwa ibn Zubair Allah ya kara masa yarda halla shakatta an qalbihi kaga shi ma duka wannan yana nuna mana daga shi mutumin takobi ya gani an daga an zare ya fadi kalmar shahada dan tsoron takobi to amma dai hukuncin sa a wajen mutane hukuncin imani ne wannan ayar wasu malamai sun tafi akan yake a sayyi'at anan suka ce kafirci ake nufi saboda sun san kowani inna Allah yaghfiru an yushraka bi la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala ba yafe idan akai shirka da shi yana yafe kowani laifi dan haka suka ce ai sayyi'at anan wajen ana nufin kafirci ne ko da yake Allah subhanahu wa ta'ala kuma a can ya faɗa mana walal ladina yamutuna wa hum kuffar ba kuma wanda suke mutuwa saboda haka kaga sayyi'at ya zama daban da kafirci kenan dan haka sayyi'at anan abin da ake nufi shine manyan sabon Allah wanda mutum ya maida sabon Allah watan an yi magana kan nau'in mutane biyu ne wanda suke aikata sabon Allah saboda rinjayen zuciya ko rinjayen shedan watan rinjayen nafsu muke nufi ko rinjayen shedan nan da nan sai su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala koko daga baya su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan hukuncin sa daban akwai kuma hukuncin mutumin da zai zama yana cikin saban Allah yana jin dadin saban da yake yi yana tashabbusi da shi da san sa yake yi ba ma ya da wani niyyar tuba to kaga wannan allazina ya'maluna sayyi'at kenan fata idza hadara ahaduhumul maut sai da mutuwa yazo sannan ya fara kokarin yace zai tuba a lokacin gargara to waɗannan mutanen Allah subhanahu wataala yace ya tanadan musu azaba mai radadi tanada daban dawwama a cikin azaba daban sabanin kaulin malam mu'tazila da suke ganin cewa murtakibul kaba'ir shi ma zai dawwama a cikin wuta wannan kaulin su ne kuma wanda yake ba abinda za a koma zuwa gare shi ba asali dai abinda malamai suka dogara akai shine an tanadan musu azaba kuma baya nufin Allah subhanahu wataala yaso ba zai yafi musu ba wallahu a'lam يا ايها الذين امنوا
ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
لكم أن تركوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Allah subhanahu wataala yace ya ku wadanda kuka yi imani bai halatta gare ku ku gaji mata da tilasci ba ku tilasta su ku gaje su haka kuma bai halatta ku hana su aure ba saboda ku tafi da wani abu daga cikin abin da kuka ba su wato na sadaki kenan illa ayyati da fahishatin mubayyana sai dai idan sun zo da wata bayyanannar alfasha wa ashiruhunna bil ma'ruf ku kyautata zamantakewan ku da su fa in karihtumuhunna idan kun kisu to fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira so da yawa zai yi ku ki abu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kuma alkhairi mai yawa a cikin wannan abin da kuke ki wannan ayar ta fara magana akan wani janibi ne na uku mun sani a baya Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana magana akan wato haƙoƙin mata a cikin gado watan abin da ake gada daga cikin dukiya yayi mana magana da haƙoƙin magadan nan da yanda za a yi mu'amala da shi to anan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan wani wanda ake gada wanda bai halatta a gaje shi ba a baya larabawa cikin jahiliya shi yasa kullum ake cewa watan mutum ba zai iya sanin girman ni'imar musulunci ba sai ya san kafin musulunci wani hali dan adam yake rayuwa wani watan rudani dan adam yake ciki manzo al-ularabawa sun kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mutun ya rasu shikenan daya daga cikin waliyansa sai ya zo kawai ya jefa tufafin sa kan matarsa shikenan ya rike kamar yanda ake rike haja a kasuwa in an zo shikenan sai ya rike watan ya rike ta kenan shikenan ita wannan matar in ya so ya ci gaba da zama da ita zaman aure ba kuma wanda zai hana shi wato ya ta zama karkashin sa koda ko shi dan mutum dan wanda ya rasu din shine zaka ga a gaba Allah zai yana ga mu da thank you huma naka aba ukum minan nisa illa ma qasalafa innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila to in ya so kuma ya aura mata wanda yake so shikenan ya bata wani ta aura kuma ba zai bata sadaki ba saboda su a ganin su ai wancan sadakin da aka yi istihlalin farjin ta dashi na farko shikenan ustuhillal farj dan haka shikenan duk kuma daga yanzu in aka so ta riga ta zama kayan su kawai sai dai su rika musanyanta suna ba wanda suke so dan haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana to wannan bai halatta ba a gaji mace a tilasta ta a gaje ta da tilas babu laifi idan ya zama cikin waɗanda Allah bai haramta masa aurenta bane babu laifi bayan ta gama idda ya nemi aurenta cikin karamci ya nemi aurenta ya aureta idan kannin sa ne idan yayan sa ne idan haka dai ba laifi ya nemi aurenta yanda addini ya shar'anta ya aureta amma ya dauka kaman wani kayan sa ne saboda kayan dan uwan sa ne ko kaya ya zama kaman cin ta mata zama cikin kayan gado to bai halatta ba koda ko matan nan sadaka ne kaman inda muka sani daga randa aka ce mai ita ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shikenan ta zama intacciya saboda karramawan addinin musulunci ga mace wannan duka yana cikin karamcin da Allah subhanahu wataala yayi wa mata wanda za mutun zai rika mamaki wato makanta ko gashawar da ke idanun waɗanda ba sa ganin wannan karamcin na addinin musulunci ga ƴa mace wanda ba su gani yanda addinin musulunci ya karrama ƴa mace ya mutunta ta ya girmama ta kamar yanda dai muke karantawa a cikin wannan ayoyin la yahillu lakum an tarithun nisaa karhan wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina har fahishan ma Allah ya ce sai mubayyina Allahu akbar to haka dai za ka ga alqur'ani kullum cikin girmama a lokacin da masu cewa ana tauye haƙin mata sune kuma suka shahara a dukkan nau'o'in wulakanta mace domin wulakanci ya kai matuƙa idan ya zama an maida dan adam ya zama sil'a an maida shi ya zama haja wato irin wannan al'ada da jahilai suke yi zamanin jahiliya yanzu a duniya an zamanantar da shi akwai waɗanda yanzu za su dauki mace su biya ta kuɗi su sanya ta a daki duk kowane gantalalle da lalatacce ya zo yayi fatirci da ita sun kaman sun yi hayan mutuncin ta kenan sun yi hayan karamanta shikenan kowa ya zo yayi lalatan da zai yi da ita a biya kuɗi su raba da sannan ya kai zai iya dauka wannan matukan tukewa ne amma misali ana daukan mace a kuma maida ta kaman hajar talla kaman sil'a ta talla a rika talla da ita ana son a tallata mota sai a kawo mace a ce ta zo ta tsaya a wajen motar ai tallade ita, ana son ai tallan gida, sai a sa mace ta tsaya a bakin kofar gidan, ita ma ta zama wani abu da ake tallatawa, wanda yake nau'i ne na wannan jahiliyyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana magana yana hana mu akai. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Dan haka dai addinin musulunci ya karrama mace, ya girmama ta, ya mutunta ta, mutuncin da ba za yiwu a sami ƙari a kansa ba, ko mutuncin da ba za a sami wani tsari wanda ya mutunta mace ya girmama ta irin wannan mutuntawan ba. Dan kamar yadda muke faɗi, inda za a kalli siyakin Alƙur'ani mai girma da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai dai a ce ma addinin musulunci ya fifita mace akan ɗa namiji. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhal'in a'waj. Ga sunan hadisai daban mabambanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke umurni da girmama mace da rausasa mata da kyautata mata, wanda ba a sami hadisai irin wannan akan maza. Kuma ya isa girman ma mace a wajen Allah. Allah subhanahu wataala ya zaban wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafi girman halitta a wajensa, wanda komai nashi zaɓi ne na tukewan zaɓi. Allah subhanahu wataala ya zaban masa garinsa, ya zaban masa iyayensa, ya zaban masa kakanninsa, ya zaban masa wajen hijiransa, ya zaban masa har shekarun da zai yi a duniya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai da aka sa ya zama ya koma zuwa ga Allah daidai lokacin iktimalul khalq, daidai lokacin da dan adam iri na da kai ba zai zama yana buƙatuwa zuwa ga wani dan taimakon buƙatunsa na lalurarsa a al'adance, watan an yi tsufan da an kai ana dogara da wani ana buƙata zuwa gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala bai bari rayuwar manzon Allah ko wani shekara nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi, Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye shi daga dogara da buƙata ga wani, amma dai Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke mai da shi zuwa gare shi a shekarun ƙarshen lafiyan dan adam, watan da rashin buƙatuwansa zuwa ga wani cikin gudanar da rayuwarsa. To haka kuma Allah ya zaɓi masa ƴaƴa mata sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su zama su ne akibinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk da ya haifi ɗa namiji ɗin nan kar ya zama duka ƴaƴansa mata ne, amma mafi yawansu mata ne kamar yadda muka sani, kuma su ne mace ce cikin ƴaƴan sayyidatuna Fatima alaihi assalam, ta zama ita ce ta gaje shi. Watan gado ina nufin ita ce ta rayu bayansa. A ka'ida ba a gadon annabawa. Daga cikin mawani ul irti, malamai ma wasu sukan ambaci annubuwa, amma saboda girman nubuwa ɗin suka ce bamu ambatan annubuwa, bamu ambatan annabta cikin mawani ul irti, saboda girman annabta kuma ba abu ne mai kararuwa ba. Amma mun san hadisin nahnu ma'asharal anbiya ila nurasu ma taraknahu sadaka. Ko da yake wasu kamar malaman Shi'a suna da irin nasu fassaran da wannan hadisin su kuma, wanda yake shi ma yana nuni zuwa ga watan matsaloli na sabanin fiqhu da dalilan da suke haifar da sabani. Su a wajensu ana gadan annabawa, dalilin su kuma shine wannan hadisin da malaman Ahlus Sunna suke dogara da shi na cewa ba a gadan annabawa. Su ma wannan hadisin shine dalilin su na cewa ana gadan annabawa. Suka ce ai dalilin su saboda hadisin yanda kowa ya karanta ne. Mu Ahlus Sunna muna karanta shi nahnu ma'ashiral anbiya ila nurasu ma taraknahu sadaqatun, ma taraknahu sadaqatun, watan mubtada da khabari. Su kuma suna karanta shi ma taraknahu sadaqatan, watan ko maf'ulun thani, la nurasu ma taraknahu sadaqatan, ba a gadan mu cikin abin da muka bari, maf'ul thalith kenan, ba a gadan mu cikin abin da muka bari, tamyizi afwan, tamyizi ko maf'ul thalith, ba a gadan mu cikin abin da muka bari sadaka, tamyizan afwan, wato su a wajensu ba a gadan annabawa cikin abin da suka bari na sadaka. Idan annabi ya bar wasu abubuwa, wannan kayansa ne ya bar su, za a gaje shi sallallahu alaihi wasallam a ganin su. Amma idan ya bar abu yace wannan sadaka ne, to ba za a gaje shi a cikin abin da ya bari sadaka ba. Saboda haka fatha da raf'a, fatha da dhamma su ne bambanci a wajen su na za a gaji annabawa ko ba za a gaje su ba. Muhimmi ne sayyidatuna Fatima ita ce ta zama bayar ta rayu bayan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har watanni. Allah ya kara mata aminci. Dan haka dai muhimmin abin da muke so mu nuna, addinin musulunci ya karrama mace matukan karramawa. Ya ayyuhal ladina amanu la hilu lakum an tarthu nisaa karhan wala ta'dhuluhunna, kada ku hana su watan akwai tsari kamar yadda muka sani suna da wani tsari larabawa da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya hana yace at-talaqu marratan fa imsakun ma'rufin aw tasrihin bi ihsan idan mutum ba ya san mace ba ya san ya cigaba da zama da ita shikenan sai ya sake ta in ya sake ta sai ta kusa gama idda sarwa kwara 1 ko 2 ko 3 ta gama idda sai ya ce ya mayar da ita bayan nan ana nan sai ƙara sakin ta ta sai kwana 1 ko 2 ko 3 ta gama idda sai ya ce ya mayar da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fusaki sau biyu idan kana so bayan kai na biyu ka ci gaba da zama da ita to ka rike ta ka kyautata mata idan baka son ka ci gaba da zama da ita to ka sake ta in ka sake ta shikenan ba za ta halatta gare ka ba kuma hatta tanke hazaujan gairahu ba za ta halatta gare ka ba har sai ta aure wani mijin bayan shi wannan mijin dan haka wannan ma'ana ne daga dai cikin ma'anonin adl daga ciki kuma ku rike su ko hana su aure saboda mijin su ya rasu mijin su dan uwan mu ne mu muna kishi dan haka ba za ta je ta auri wani mu a wajen mu ko saboda shi babban mutum ne mai sarauta ne ko wani mai girma ne ko mai matsayi ne saboda haka tunda ya rasu to za mu yarda ta je ta auri wani ba sai duk a tottoshe hanyoyinta da daman da take da shi ko da yarinya ce ko shekarunta yana da tana cikin shekaru na bukatuwa zuwa ga namiji shikenan sai a takurata a hana ta ƙara aure saboda wai su a ganin su kaman ba ta masu mutunci ne a ce ta je ta auri wani to shi ma wannan Allah subhanahu wa ta'ala yace a'a kada ku yi wannan wala ta'budunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhun illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah kada ku hana su ku takura su ku rike su ku hana su zuwa su ƙara aure wannan idan ana magana da waliyyi kenan idan kuma ana magana da mijin ne kansa to kada ka hana ta ka wofintar da ita ka ya shiga cikin babin hulu kenan wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ku karka cikin abin da ku ba su illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai idan sun zo da wani alfasha bayyananne malamai suka ce abin da ake nufi da alfasha bayyananne anan shine kamar a ce ta yi zina koko a'a kamar misali ta yi zina ya ganta babu shedu saboda haka ko ya tabbata dai akan ta ba za a rabu ba ta hanyar li'an ba za a rubuta hanyar shi ba zai iya ci gaba da zama da ita a wannan yanayin ba wasu suka ce a ana nufin kawai idan ya zama kawai tana nuna masa kiyayya tana kishi ba ta yadda ya kusance ta da makamantan wannan to idan ta zama haka to babu laifi da mukhala'a da ita ya nemi ta dawo masa da abin da ya bata shi kuma wannan hulin kamar yadda muka sani duk abin da zai yi ya zama sadaki tunda dama kullu ya asalin shi karban sadaki ne so duk abin da zai zama sadaki ko da kuwa gidan haya ne take da shi zai ce ko mota yace to shikenan wannan motar ta ke zan ci gaba da amfani da ita na shekara daya a matsayin zaman budun kida na istihlal asadakin da na baki in suka daidaita akan wannan ko menene in dai wani abu ne wanda yake da manfa'a kai koda ita ce ma za ta tafi akan za ta shayar masa da ƴaƴansa kamar yadda dai muka sani a duka kaidojin hul da aka sani wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhun amma duka wannan ya zama kada ya zama a ka'ida na cutarwa dan kamar yadda muka sani ijma'in malamai idan ya tabbata shine ya cutar da ita huwal ladhi adalaha huwal ladhi kana yudayiquha ya zama shine yake cutar da ita shine yake takurata ya tabbata akan haka to akoda an yi hulqi an bashi dukiya idan aka je wajen alkali aka tabbatar da shi ke cutar da ita to za a kwace dukkan abin da aka bashi kuma a tabbatar da wannan sakin saki ya tabbata shi kuma duk abin da aka bashi ya rasa saboda ya tabbata shi yake cutar da ita dan haka dai wannan shine ka'idan da shari'a wala ta'duluhunna litazhabu ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai in sun zo da cuta watan alfasha wanda take bayyananniya kamar yadda muka ce shine kamar zina ko nushuz da sauransu malamai suka ce ko da sun zo da alfahishal mubayyina din anan miji ne kadai yake da haƙƙin hul kamar yadda muka sani banda su sauran waɗanda suke da haƙƙin wilaya wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'ashara da su watan ku zauna da su zama na kyautatawa malamai suka ce wa ashiruhunna bil ma'ruf shine duk abin da aka saba bata ta saba da shi a gidansu kada tana yar babban gida ka auro ta saboda iyalin ka bata kai matsayinta ba koko saboda rayuwar ka ce kuma alhali zaka iya wafarawa kace kai dole sai ta sauka ta koma ta rayu a wani matsayi kasa da matsayin da ta saba da shi a gidansu a'a bi alatta ba ashruhunna bil ma'ruf kada dan tana da wato tana da ba ka santa a zuciyanka ya kita a domin akwai bambanci tsakanin ma'rufi da mahabba shi mahabba wani abu daban ne mahabba shine maili na zuciya ma'rufi kuma shine kyautatawa wanda kowa yana da haƙin wannan ko musulmi ko kafiri za ka ga Allah subhanahu wataala yana gaya mana in jahadaka ala an tushika bima laysa laka bihi ilmun kaga mushrikai kenan iyaya fala tuqihuma amma wasahibuma fid dunya ma'rufa kada kai musu biyayya a cikin wannan umurnin nasu na shirka da Allah subhanahu wataala amma kai suhbat kai musahaba da su a cikin duniya da ma'rufi kai kyautata musu kai musu abin da ya dace ne kyautatawa da haka ma'rufi akwai shahararren kissan annabi Ibrahim alaihi salam wanda akwai darasi sosai a cikin sa Allah ya kara masa aminci an ce wata rana yayi wani bako wanda ba musulmi ba shikenan sai bakon ya nemi ya kwana a gidansa kwana daya ce a shi ba zai sauke shi ba yana ba musulmi ba zai sauke shi ba ya kira shi zuwa ga addini yake karba ce to shi kuma ba zai masa masauki ba zai masa diyafa ba shikenan bakon ya tafi bayan bakon ya tafi sai Allah subhanahu wataala ya mu'ataban annabi Ibrahim yace ya Ibrahim yanzu kwana dayan da zaka baiwa bawa na kwana daya kawai ka bashi ya kwana a gidanka ya tafi ka kasa bashi alhali ni gashi ni ne yake shirka da ni inji Allah subhanahu wataala amma kuma yayi shekaru tsawon rayuwarsa ban hana shi arziki da lafiya da duk walwalar rayuwa da abubuwan da suka wajaba ina masa duk da kuma da ni yake shirka ni ya kafirce ma annabi Ibrahim ya bi wannan mutumin ya dinga neman sa har ya same shi yace dan Allah ya dawo ya zauna ya karrama shi yace wannan canji kuma rana daya me ya kawo shi ya Ibrahim yace wallahi Allah ubangiji na ne yayi mu'ataba na a cikin lamarinka ya gaya mun cewa kaji mutumin yace lallai ubangijin da zai haka akan kafiri wanda bai imani da shi ba kafirin da ya kafirce masa bai imani da shi ba to ya cancanci ai imani da shi din saboda haka sai musulunta ya imani da Allah wannan darasi ne mai girma ga dukkan musulmi da yawan mu muna dauka cewa kyautatawa wani abu ne wanda watan ake musanyan sa idan mutun ya kyautata maka ka kyautata masa idan mutun ya munanta maka ka munanta masa wannan ba shine karantarwar addinin musulunci ba abinda addinin musulunci ya koyar shine kai ka kyautata domin kyautatawa haƙƙin Allah ne da kana yi don mutumin ne to shine idan yayi maka sai kai masa in bai maka ba sai kai masa amma tunda kana yi dan Allah da ya halicce sa ne to Allah subhanahu wataala yayi maka umurni da kyautatawa bal ma akwai yanayin da yayi maka umurni da kyautatawa ƙari ko gaina itfa billati hi ahsan tutar da kai akai amma sai Allah subhanahu wataala yace kai kada karama sai da mafi kyau didda an tutar da kai kai in ka tashi saka ba wanda ya tutar da kai karama masa da kyakkyawa dan haka shi kyautata aiki ibada ne mai zaman kansa muna fadi yawan fadin wannan shi yasa zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umurni da idan da za a yi tashin kiyama a ce han dayan a cikin hannun dayan ku akwai dan dabino dan dabino an san shekarun da yake kafin ya hayyafa kafin ya yi ayya kafin ya girma ya yi ayya kuma gashi an ce za a yi tashin kiyama za a busa ka law tuqamu sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yagrisaha falyagrisa idan da za a yi tashin kiyama akwai dan dabino a hannun dayan ku to in da zai iya kada a yi tashin kiyama har sai ya dasa wannan dan dabinon dan mene ibadatan lillahi alwahidil ahad kawai saboda tsantsan ibada ga Allah subhanahu wataala dan ba wani abu da yake sa rai daga wannan dan dabinon baya tunanin wani dan adam ya amfani da shi baya tunanin shi kan sai ya mori wannan dabinon baya tunanin kowa ya amfana da shi amma don mene don ibada ne ga Allah subhanahu wataala a yi wannan kyautatawan a yi wannan ibadan a yi wannan zira'a to koda za a yi tashin kiyama ba wani ma'ana wanda zai bada ma'anan umurnin kyautatawa a zatin kansa a matsayin sa na ibada ga Allah fiye da wannan karantarwar na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun sani hadisin mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo ya same su sun yi kab an yi kabari an bar shi haka duk ya dan daddaga ya ta tashi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace su gyara suka yi ta gyarawa suna bajewa suna inganta wajen sai da suka gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga alaman mamaki a fuskar su to ya za a yi mutumin nan menene dalilin da zamu yi ta inganta mishi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace musu na san kuna mamaki to wallahi
ba na ce ku gyara wannan kabarin ku gyaggyara wannan kasan kabarin don wannan gyaran zai amfani mutumin da yake cikin kabarin da komai bane a'a na ce ku gyara ne saboda Allah subhanahu wataala yana son dayan ku idan ya aikata aiki to ya kyautata aiki inna Allaha yuhibbu li ahadikum idha amila amalan an yutqinahu Allah subhanahu wataala yana son kyautatawa akan kansa dan haka mu zama masu kyautatawa dan bauta ga Allah subhanahu wataala muna kyautatawa dan Allah subhanahu wataala da ya halice mu yana son kyautatawa dan kyautatawa ibada ne ga Allah subhanahu wataala watan dan Allah kawai idan bawaye zama yana wannan babu shakka duniya za ta zama ba duniyan da muke ciki ba wa ashiruhunna bil ma'rufi ku zama masu mu'ashara da su masu zamantakewa da su dan zai yi a rasa soyayya saboda yau da gobe ko saboda bayyanan wasu halaye ko saboda dai wasu abubuwa da yawa to amma ko da an rasa soyayya kamar yanda al-Imam al-Hasan al-Basri yake fadi ko wani ya tambaye shi wa zan aura wa yata yace ka aura mata wanda yake jin tsoron Allah idan ya so ta zai girmama ta idan ya kita baya santa ba zai cutar da ita ba saboda yana tsoron Allah subhanahu wataala saboda haka mu'ashara zai yi mutun yaji cewan shi wannan matan baya santa ta fitaran sa to amma Allah subhanahu wataala yace ayi a ci gaba da zamantakewa da ita ba ana aure ne dan kawai ana so ba ana aure ne dan ibada ga Allah subhanahu wataala soyayya ɗaya ne daga cikin tobulan da aure ya gino akai amma ba shi kadai bane dan haka koda babu soyayya to a ci gaba da yi a matsayin bauta ga Allah a ci gaba da kyautata mata domin fa in karihtumuhunna idan kuka kisu kuka ce mu ba mu son su dan haka ba za mu ci gaba da zama da su ba to fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan kaseera so da yawa za ku ki wani abu ko zama ba ku san shi alhali Allah ya kunsar da alhaibi mai yawa a ciki kila akwai wasu zuri'a wanda za su zama dalilin tsiranka a wajen Allah kila akwai wasu zuri'a ta tsakaninku wanda za su zama abin alfahari ga addinin musulunci kila akwai wasu zuri'a wanda za su rufa muku asiri a rayuwanku na duniya kai kila ma Allah subhanahu wataala yana azubta ka ne saboda ita kila albarkacin ta ne domin Allah subhanahu wataala yana azurta wasu bayinsa saboda wasu bayinsa kamar yanda yake a hadisi al-turzaquna illa bi du'afaikum ko bi du'aihim wa salatihim wa ikhlasihim ana azurta ku ne saboda masu raunin da ke cikin ku dan haka mai yoyuwa wannan kasancewanta a karkashin ka mai rauni da take karkashin ka dalilin wannan ko mun sani ana fa'al a cikin aure kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana la shuma illa fi thalathin a ciki ya ambaci matar aure to saboda haka yanda akwai shuma a ciki akwai fa'al kenan a ciki wato zai yoyo dalilin wannan matan Allah ya buɗa maka arziki gashi dai kai maka sami soyayyan nan da kake nema tsakaninka da ita babu kuma sannan shi Allah subhanahu wataala mai hikima ne cikin rabo ba wani makhlukin da Allah ya halitta mu'attalan min kulli alkhair watan ba wani wanda Allah yi shi wanda babu alkhairi kwata kwata tare da shi zaka samu wannan kila ranka baya santa saboda baka samun gamsuwa na zamantakewa tare da ita to amma kila tafi wacce kake samun kuma irin wannan buƙatar zaka tare da ita kila ita kuma tafi wannan kulawa iya tarbiyyar yara ko ta fita iya kulawa da iyayenka ko ta fita kyautatawa mazumuntanka ko ta fita wani dai hali daga cikin halayen da Allah subhanahu wataala yake so sai ya zama ita kuma ya bata wannan Allah subhanahu wataala wajen rabon arzikin sa watan akwai minah kamar yanda muke fadi ko da yaushe minahul rububiyya da minahul uluhiyya Allah subhanahu wataala cikin minahul rububiyya to yana rabo daidai ne yana rabo daidai ne duk yanda ya cika ma bawa a cikin wani abu to zai rage mashi a wani abu duk yanda kaga wani bawa ya rasa wani abu za ka ganshi ga yanan baye da lafiya cikin talauci cikin kaza to amma Allah subhanahu wataala sai ya mashi isti'adan waɗannan abubuwan da ya rasa da wasu abubuwa kuma sai Allah ya sa mashi kwanciyar hankali shi kuma wannan sai Allah ya bashi arziki mai yawa sai Allah ya rasar masa da kwanciyar hankali sai wannan Allah ya bashi arziki da yawa na duniya amma sai ya sa shi rashin jin dadin ni'iman Allah subhanahu wataala rashin zauki rashin dadi jin dadin yardan Allah da samun Allah duk da wannan minahul uluhiyya ne to ala kulli halin dai haka Allah subhanahu wataala yake raba ni'iman sa dan haka zai yi ku kisu saboda sun rasa wani sashi ko kila ita ba kyakkyawa bace a fuska to amma Allah subhanahu wataala ya sanya kyau cikin zuciyarta ko kila ita haka dai zai yi ka kita saboda wani dalili to ka sani cewa zai yi ku kyi abu amma Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abin Allah subhanahu wataala ya gane da mu kama yanda muka sani hadisin Abu Huraira ko la yafraku mu'minun mu'minatan fa in kariha minha khulqan radiya minha akhar hadisin Muslim kada mutun ya zama ya tsani ya kyamaci iyalinsa mu'mina saboda zai yo idan ya yaki wani hali daga wajenta to kuma ya zama wani halin kuma yayi masa yana son wannan halin dan haka dai mu zama masu kyautata ishra amma kuma idan ya zama babu makawa an rasa yanda za a yi kada a ci gaba da zama a cutu ba a ce auren zobe bane to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa in aradtu mustabdala zawjin makana zawjin amma dai zamu bar wannan ayan insha Allah zuwa gobe biiznillah zamu hakura haka nan saboda tambayoyi zamu bar abin da ya rage na lokaci domin tambayoyi na'am
Allah wannan yana tambayar me hukuncin mutumin da yake da azumi amma baya cika sallolin sa
wato idan mutum ya zama yana azumi baya cika sallah ban san abin da ake nufi da cika sallah idan ana nufin ba a sallan ne gaba daya to kaga wannan ayi farkon abin da Allah yake dubawa shine sallah a fiki hanci azumin sa yayi amma wannan azumin tawayayye ne mai yankakken lada ne ba karbabbe bane a wajen Allah subhanahu wataala amma idan yana nufin cikawa kyautatawa ne da kyautata sallah to wannan shi ma dai ladan sa yana tawaya gurgurdan abin da ya tawaya a cikin sallar sa
wannan yana tambayar me bambancin lada ga wanda yayi sallah da hula ko rawani da kuma wanda bai yi da ko daya daga cikin wayannan biyun ba
cikan kamala ne ba sharadi bane sallah da hula ko rawani amma dai cikan kamala ne a sanya su
wannan yana tambayar hukuncin yin magana a cikin sallah
ban fahimta ba
liman ne ake bin sa
na'am
ana bin limami sallah so sai rukunwa sai suka masa ishara still be bai gane ba sai kuma shine suka yi magana da baki
to abin da ya wajaba shine su yi tasbihi idan liman yayi rafkanwa ba a gane ba sai a yi tasbihi sai a ci ya mata wuta masa tasbihi idan har bai fahimta ba shikenan sai a ci gaba da bin sa idan ya zama abin da zai yoyo su ba su sani bane shi liman din yayi abin sa daidai mata kuma za su yi tasbihi bi halatta a yi magana domin a gyara ma liman abin da ya bata na sallah ba sai dai idan kaman istiftah ne watan a bude masa da aya da karatun alqur'ani shi ma ba abu ne da ake so a yawaita ba ya zama dai wani abu ne wanda in ya zama ababin darura to babu laifi a yi masa istiftah din na'am
wannan yana tambayar hukuncin yin amfani da alomobita maganin gargajiya ne da ake hada shi amma yana zuwa da alcohol a ciki don yin maganin rashin lafiya
sha ne za a yi
sha ake
bai halatta ba duk abin da yake hada da kohol ko min kankantan sa bai halatta ba bai halatta a amfani da shi ba a takaice sai idan ya zama wato ba sha za a yi ba don wani amfani ne daban to matsalan sabani ne malaman hanafiya suna ganin babu laifi
na'am wannan yana tambaya ne suna zaune ne a kasashen Europe shine yake maganan zakatul fitr zai iya kaman cire kaman wannan kudin zakatul fitr kenan ya turo wa kudin gida na misali nan Africa
sosai idan inda yake mutane sun wadata suna da arziki ba su bukatuwa zuwa ga wannan dukiyan saboda wadatan su da arzikin su babu laifi ya cire wannan dukiyan na zakatul fitr ya aika kasan da suke cikin bukata babu laifi zai iya yin haka kaman da yanda ka sani malamai sun yi fatawa na halaccin cire zakatul fitr a cikin dukiya watan ba dole sai a cikin abinci ba kaman yanda yake asali za a iya cirewa a muqabil din sa na kudi to kuma idan ya zama mutanen garin da yake ko wajen da suke sun wadata to babu laifi a kai zuwa garin da mutane suke da bukata
wannan mutun ne yayi caca sai ya samu kudade kuma da yawa so shine sai ya ringa amfani da kudin wajen taimakon marasa lafiya da asibiti da kuma ba da gudunmawar marayu shin zai samu lada a cikin wannan aikin da yake
to caca dai haramun ne wannan matsalar tana da amsa biyu amsa a fiki hanci wajen malamai misali malamai abin da za su amsa gare shi a matsayin hukunci. Sannan kuma wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu iya yankewa Allah mu ce Allah ba zai yi kaza ba. Ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mutumin da yake ta'ali ala Allah ainal muta'ali alayya alladhi yaqulu inni la afiru li fulan fashhadu anni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Saboda haka a ka'ida a asali wajen malamai wannan dukiyan Allah inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban. Kudin da aka same shi ta hanya haramtacce musamman irin hanyar caca, to Allah subhanahu wa ta'ala bai karban aikin da aka yi da irin waɗannan kudaden. Kazantaccen kuɗi ne mara kyau. Ko da yake kamar yadda muka sani matsala ce ta sabani. Watan wasu malamai sun rarraba, kamar misali alola da ruwan sata, ko aikin haji da kuɗin sata. Wasu suna ganin cewa aikin haji daban shi kuma kuɗin da aka sata daban. Watan hukunci ne guda biyu, yana da zunubin wancan, yana da ladan wannan. To amma shi kuɗin caca abin da ya wajaba a gari a kansa shine a kwace. Idan kamar da baitul mal za a kai baitul mal ko kuma dai a je ai wasu abu, amma mutum wajibi ne ya tahallus gaba ɗaya da wannan kuɗin. Watan ba kuɗi ne, sai dai misali idan mutum ya riga ya yi cacar, to kuma ga kuɗin ba za a ce ya ƙona ba, to a nan zai iya yi ta wasu ayyuka, amma dai banda ayyukan ibada. Watan ayyukan ibada kamar aikin haji, kamar gina masallaci da sauransu, a yi ta ayyuka na kyautata ma mutane da niyyar tahallus ya rabu da kuɗin gaba ɗaya, saboda wajibinsa ne ya rabu da wannan kuɗin gaba ɗaya, bai halatta ya ci komai daga cikinsa ba. Amma shi idan ya rabu da shi ya baiwa wani, to idan wani bai san asalin kuɗin ba, babu laifi ya halatta gare shi ya yi amfani da shi. Wallahu alam. Ina ganin za mu haƙura haka nan, mu bar abin da ya rage na tambayoyi kuma zuwa gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmid din. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.